Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin naku ne na yau da gobe, shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na kan zangon FM din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Sai gabatar muku da shirin.
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada
Sodangi, sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 6 ga watan Satumban shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu yi magana ne akan yadda a kullum akan dada samun karuwar labarin ƙarya a kafafen sadarwar internet,
ta inda wasu jama'ar ke faman yada duk abin da ya fado kan shafukan su na abota yanar gizo ko social media a turanci ba tare da tantance sahihancin labarin da suka gani din ba.
To haka yake, wanda kuma bayan wannan, kafin mu je ga abin da ke gaban mu, kar a manta akwai abin da ake bi mu bashin sa na kan maganar bashin albashi da ma'aikata ke bi. Amma kafin sannan, shin ana tantance shafukan abotan nan da ake yada labarai?
Wato mutane a koyaushe suna iya yi magana yanda suke so, wasu suna da karancin ilimi. Koyaushe mutum ya kasance duk abin da zai yada a social media ya kasance abin ne wanda ya san gaskiya ne, abu ne wanda zai kewaye duniya gabaki daya.
Ya kamata duk abin da mutum zai rubuta a social media ba a hana shi rubutu ba, shi yasa aka ce social media. Ya ji tsoron Allah ya duba ya ga menene, shin abin da zan faɗa gaskiya ne?
Sarakuna iyayen al'umma kansu suna da ta cewa don jawo hankalin al'ummar su kan labarin ƙarya a shafukan internet, kamar yadda mai martaba Sarkin Katsina Dukko ya ce.
Yadda sai ɗan shaiɗan ne muka sa cikin aljihun yawo da shi, kowa ya rugume hansa ka rabu ka buɗe hansa, lokacin sallah ya kana karanta message ko kana yi ko kana wani WhatsApp, an yi ma WhatsApp na sharri, to ku tuna wallahi na rantsawa ni kafara, duk wanda ya yi wani sharri ta hili ko ta ɓoye to ya jira nashi.
Zamu karamto amsoshin ku na tambara da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter da kuma jin tabakin na iya akan wannan batun.
Amma kafin mu je ga wannan batu na labarin cin kanzon kurege a wasu kafafen internet, sai mun ji karshen tattaunawar makon jiya game da maganar kagewar albashin wasu ma'aikata a Najeriya.
Ta yadda wasu su kan shafe daga watanni biyu akalla har su kan kai shekaru biyu ba tare da an biya su haƙƙin nasu ba. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu bayin Allah a wancan mako wanda suka hada da Kabiru Rahama, Alhassan Minista da kuma Abubakar Tsari. Sun tsane daidai inda yake tambaya su shin ina mafita ne game da wannan rashin albashin ma'aikata a Najeriya.
Gaskiya abin da ya kamata a yi shine, ni a nawa tunanin abin da ya kamata a yi, ya kamata gwamnati ta sa ido akan wannan abu, dan domin gaskiya tsakani da Allah in har aka ce akan haka za mu tafi, to gaskiya rayuwar ba za ta kewa.
To amma sai dai in kace gwamnati ta sa ido akai, za ka kamar cewar ko shishigi ne gwamnatin tarayya za ta yi wa gwamnatocin jihohin Kano hukumi da jihohi, domin daga gwamnatocin guda uku kowanne yana cin ƴancin gashin kansa ne.
Duk da haka akwai babba, sannan kuma akwai wannan ya tsawatar dole ne a yi, in ko ba haka ba a kiri tsuro wani abu na gaskiya tsakani da Allah wanda ke za a tantance ma'aikata, babu na bogi babu na komai. In shara kake yi, in kai ma sinja ne a local government, gwamnati tana da account ɗinka, ta san da kai lokaci yana yi wata yana yi, kawai sai dai kaga alert
ka ji baram
kawai dai a samu dai tsari wanda ya kamata a yi. Suna gani
to a wakilmar tsarin, wani rawa kake ganin hukumar EFCC za ta taka wurin sa ido akan irin wannan kongo-kongo da ake yi da kudaden jama'a a matakan gwamnatoci?
Yana riyan abinda zan iya ce, abinda hukumar EFCC ya kamata ta liƙa lura shine, ai tana jin kokin mutane kuma tana jin matsaloli na mutane da gidan rediyo, jaridu da sauransu, kamar shi Magu ya kamata ya sa ido akai. Duk gwamnan da aka same shi da irin wannan duk da yake ana cewa suna da kariya ko suna da menene to akwai wani abu da duk lokacin da aka tara shi in ma suna da kariya to duk lokacin da mutun ya sauka to ka kashin ka
Alhaji Kabiru a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati kana ga akwai rawar da ya kamata a ce kungiyoyin kwadago sun taka domin sa ido akan wannan matsala
eh tabbas ai su suke da rawar da ya kamata a ce sun taka domin maganin wannan wani lokacin da yawa sai ga abin da ya kamata su dauki mataki akai amma ba sa dauka sai wani abu can daban ya kamata kungiyar kwadago ta tashi da dama amfanin ta kenan domin ta kwato dan abin nan dinta abin nan
mai
ya'yanta danci amfanin ta kenan amma abun mamaki sai ga har wannan bailout din da shugaban kasa ya bayar jahohi da yawa an ba su amma kuma basu biya ba sai suka suna biyan kwangiloli da matan su suka yi kanan matan su suka yi ƴan uwan su suka yi ko su suka yi da kansu da kudin wanda yake kuma kudi ne da aka ba su su biya albashi saboda bisu sun san ba abin za a yi musu duk waɗannan hukumomin da ake cewa suna yaki da rashawa da cin hanci duk sun zama dukkan wallahi ne ce ba cizo bare ya kushi sai dai kuka kawai in sun ma miyau shikenan ba za su ciza ba su kuma ba su shi yasa suke abin da suka ga dama amma inda a ce sun san cewa za a hukunta su to da dabbara su wannan abin ba amma ita ma kungiyar kwadago lalle ya kamata ta tashi tsaye ta duba irin waɗannan haƙoƙi ne masu muhimmanci domin kana ma'aikaci ba a biyan ka albashi to me amfanin aikin kenan
Allahi Alhassan Shehu wani lokacin zamu ga ƴan siyasa idan suna neman makaman siyasa ko gwamnoni ko ciyamomi ko waye da sauransu haka dai za su ce zamu samu muku da ruwa zamu muku hanyar mota zamu muku lantarki famfo da sauransu wannan alƙawari suka dauka wa talakawa yayin da suka zo suka cika daya ko biyu daga ciki kuma sai ga talakawa kuma sai sa cewa ai zamu gode wa mai girma gwamna yayi hanya yayi kaza da sauransu an biya albashi an yi da sauransu idan misali shi mai mulki ya aiwatar da alhakin da Allah ya dora masa kuma shi yayi matalakawa alƙawari akwai bukatun shi talaka ya zo ya ce mai girma gwamna yayi abin a wannan mun gode da sauransu ayi tebur sauransu
wannan ai wani abu ne wanda yake mutum zai dauki alƙawari tsakanin shi da Allah sannan kuma duk alƙawarin da ka dauka tsakaninka da Allah kar ka manta fa sai ka cika shi in kuma baka cika shi ba ranar gobe kiyama Allah zai tasar da kai ga kaga mutanen da kai musu alƙawari saboda haka za a tashe ka ga shiga ga su ka tashi ka maimaita abin da kai ka cika musu ko baka cika musu ba
Alhaji Kabiru a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati bari ka sani wannan shirin yaya kake kallon wato makomar ƴan kwadago a hannun waɗannan ƴan siyasa
to abin da yake faruwa shine in ka zadda laka dawo duk dai tana kan corruption ne shine duk yake lalata komai saboda haka su kansu ƴan kwadagon ƴan siyasar sun harbe su domin sun cusa siyasa a cikin kungiyar kwadago din saboda kusa a ce sun kashe ta kawai sun cusa siyasa sun rarraba kawunan su saboda haka idan kace wannan yace kaza sai abu wannan aje a didike sai aje a gaishi shikenan sai wannan yace kaza saboda haka sun rarraba kawunan kungiyar kwadagon kamar yanda aka santa da kungiyar kwadago mai tana da karfi kuma murya ɗaya ce in tace kaza ta ce kaza dinnan amma yanzu babu ita sun cusa siyasa a ciki sun lalata ta
masu sauraro a madadin abokan tattaunawa ta Alhaji Kabiru Dahir Rahama wanda ma'aikacin gwamnati ne wato dan kwadago sai Alhaji Alhassan Shehu minista wanda masanin tattalin arziki ne sai kuma Abubakar Umar Tsari wanda mai sharhi ne akan harkokin siyasa wato akan harkokin yau da kullum a Najeriya Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin mu na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya mu zama lafiya
to da fatan za a ci gaba da biyan ma'aikata ko kuma a fara biyan su amma ba a biya su ba a tantance a abin da ya dace
amen amen to bari mu fara ji da amsoshin ku game da cewa shin me yasa mafi yawanci ake yarda da labaran da ba a tabbatar da gaskiyar su ba a kafafen sadarwa na zamani na yanar gizo Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau yace bayyanar kafofin sada zumunta ya sa kowa ya zama dan jarida wato freelancer kenan kowa na so a ce a wurin sa aka ji labari kaza saboda haka yunwar san yada labaran ne yasa jama'a kan kirkirin labarai su watsa a shafukan su na sada zumunta su kuma jama'a da zarar sun ci karo da shi sai su yarda ba tare da sun tantance sahihancin labarin ba ya kamata dai a dinga yin taka tsantsan domin ita ƙarya haramun ce shi kuma haramun zunubi ne zunubi kuma
abin kai mutum mahallaka ne saboda haka jama'a a kiyaye.
Sai journalist baban gidar Jau yace eh kun san akwai waɗanda ake kira ƴan scandal mongers waɗanda sun fi son jin kazantacciyar labarai. Wasu kawai ba ruwan su sun fi son aji an ce an yi kaza da kaza. Kawai sai a watsa labari ba tare da neman ainihin sahihancin sa ba. Ni dai ban da ɗaya daga cikin waɗanda ke saurin yarda da ƙaryar labari face idan naji kun faɗa nake yarda. Amma ba kawai in ga labari in yi saurin yarda da shi ba. Domin saurin watsa labari yakan sanya a dinga ɗaukar mutum mai harshen damu da fatan da ya za a dinga kula.
Sai Comrade Abdullahi Mansur Dutse yace addinin musulunci ya ce ka faɗi alheri ko kai shiru. Ina mamakin waɗansu mutanen wasu da zarar sun ji labari ko wani zance sai kawai su ce za su yada wa duniya bayan ba su da hujja ko tushen labarin sannan ba su la'akari da irin illar da labarin ko zancen zai haifar ga al'umma. Allah ya ƙara tsare mana harshen mu, Allah ya ƙara tsarkake mana zukatan mu, amin.
Sai Maria M. Aliyu ta ce da yawa daga cikin masu irin wannan halin za ka same su masu raunin fahimta da ƙarancin mu'amala da rangwamen ilimi. Sai ka ga mutum ya dage akan abin da ba shi da tushe idan ka ce ina ya ji sai ya ce ma a media. Ita kuwa mediyar nan hannu ne da kaifin basira suka yi ta za kuma iya amfani da raunin sanin al'umma don yaɗa jita-jita.
Sai Adamu Musa Faga ya ce salam yau da gobe, hakika yaɗa labarin da ba a tabbatar da shi ba wato jita-jita bai da wani tasiri ga zaman lafiya ga al'umma da kuma zamantakewar al'umma. Abin da ya kamata mu yi shi ne tabbatar da sahihancin labarai da kuma ta inda labarin ya fito ko wanda ya bada labarin.
Sai Abubakar Kawo Girgiri ya ce to wannan dai ya samu asali ne daga wajen wasu gurbatattun ƴan jarida wanda ko ni ina da wani ɗan jarida da muke friendship da shi a Facebook wanda kullum yana rubuce-rubucen da ba su da tushe balle makama.
Na Twitter Maryam in ce sai an samu dama ko idan naga abun ta lokacin sai a hankali Safina Tumuje.
To ga wanda bai ji ta bakin dan iya game da labaran shafukan internet da wasu suka runguma ba tare da tantance su ba ga dan iya.
Har cikin gida yau dan iya ya iske ni yace na ikara nazo ne mu tattauna wata matsala da naga tana nema ta yi tsanani musamman ma dai a kafafan sada zumuntar da wasu ke ganin su a matsayin kafafan yada labaru na zamani waɗanda ke yawan yada labarin da a wani lokacin ma babu gaskiya ko kankani wanda irin waɗannan labarai kan ya mutsa zamantakewar mutanen karkara da na birni har ma ta kai a wani lokacin ana neman zubda jini saboda yadda yada labarin bogen yanzu ya tashi daga kan sauran al'umma ya fada kan shugabanni wanda daga nan ne sai ka ga mabiya shugabannin na gabza karo a tsakani saboda haka dai a gaskiya masu amfani da irin waɗannan kafafe na zamani dole su sauya tunani don yada labaru marasa tushe fa sam ba shi da amfani. Nace gaskiya fa dan iya waɗannan kafafe sun kware wajen yada gulma waɗanda labaru ne da bayanan da babu tushe ballantana makama kuma har ma sai ka ji wasu sun karanta irin waɗannan baragurbin labaru kuma suna ta gabza gaddama. Dubu dai yadda wasu suka dinga yada labarin cewa wai shugaban ƙasa Buhari ya hau jirgin sama don zuwa ƙasar Amurka da aka ce wai shugaba Trump ne ya ce ya dau azama wasu ma har da zalin zakewa wai shugaba Buharin ya bar ƙasa Nigeria tun da yamma alalin yana can a birnin daurar jihar Katsina mahaifar shi yana tafa man hidima har ma na ga ya gana da matasa masu yi wa ƙasa hidima da kuma ƴan kasuwa gami da manoma don haka ne dama ni idan na ga labari a irin waɗannan shafuka na zamani na kan tsaya in yi ta tantama har sai na tabbatar da na bincika gaskiya batun kada a bar ni cikin nadama. Dan iya yace to ina masu sharban labaru irin na yanar gizon zamanin nan ga wani jan hankali. Wajibi ne idan kun hangi labari ko bayani a irin wannan dandali ku rinka binciken kokof har sai kun nemo asali saboda an gano wasu labaru a irin waɗannan dandali mafi akasari ƙarya ce ke zaman musu tubali don dama burin wasu su tayar mayarwa da al'umma hankali wasu kuma dama suna da damuwa ne kawai da wasu gashi kuma dama ba su da tawakkali shi yasa duk tarkacen da suka tattara sai su tura a irin wannan dandali babu ko fasali don haka dai duk mai son ganin ya warware irin wannan mugun kulli to ya dinga tabbatar da labarin yanar gizo ya fito ne daga wani adali saboda adali ne kawai baya yada komai sai alkhairin dake da dalili
to wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan dai lamari da dan iya ya gama tattakar mutane akai na cewa ana yada labaran kare a shafukan yanar gizo ga yadda suka yi da jama'a
a yau zuwan namu yana birnin Katsina Katsina dakin kara wanda zan bari kowa ga watar da kansa bari mu fara daga wannan dama
sunana Abdullahi Ali Katsina
sunana Ali Jibrin Abubakar Saulawa
sunana Bilkisu Jibrin Abubakar
Abdullahi Aliyu Katsina yanzu zan fara da kai me yasa menene abin da kake gani yake yawan kawo gutsiri tsoma da kuma jita-jita a kafar sada zumunta
abin da na fahimta Alhaji Hassan shine jita-jita a kowane lokaci ana kirkiro ta ne saboda a cimma wata manufa kuma mafiya yawan annan mutanen da suke kokari wajen ganin cewa sun yada jita-jitan to suna da wasu hanyoyi da suka kafa wajen taimaka musu yada wannan jita-jita ita jita-jita a kowane lokaci ana yada ta ne don aima wani illa a cutar da shi saboda haka mafiya yawan mutanen da suke yada wannan jita-jita kuma suka dauki wasu wanda suke taimaka musu wajen yada ta to ana yi ne don a cutar da wasu mutane
Aliyu me yasa kake ganin mutane suke kokarin sanya da jita-jita a irin wannan yanayin da muke ciki
wato mutane a koyaushe suna iya shiga social media su yi magana yanda suke so wasu suna da karancin ilimi akan abubuwan da ke faruwa a ƙasa wasu kuma suna gani kaman in suka yi wannan za su kai mu wani matsayi haka to amma shi a koyaushe mutum ya kasance duk abin da zai yada a social media ya kasance abin ne wanda ya san gaskiya ne akwai fact ba ka fito ba ka dauka ra'ayi kaman yanda yara kanana za su fito su dauki social media su jinga yada abubuwa da zuwa ga abokanan su yanda suka ga dama su sani cewa society mutane ne duk wani abu wanda ka yada ba guri daya zai zauna ba abu ne wanda zai kewaye duniya gabaki daya
Hajjia Bilkisu ya kike kallon al'amarin a gaba daya
masu maganganu dai a social media mafi yawanci akwai masu karancin ilimi a cikin su kuma ba su da masaniya kamar yanda na hannun dama na yi bayani akan abin da suke fadu kamar kaga korafe-korafe da aka yi ta yadawa akan shugaban kasa Buhari kwanaki ana yana America wacece da wacece karshe kowa ya tabbatar da Buhari yana daura ba America yaje ba so babu yanda za a yi idan ni ina tuni a matsayina ina tunani idan har akwai wani abu wanda shugaba yayi ba daidai ba kamata yayi a zauna da shi ko aje a same shi a nuna masa ba sai an hadu a bayyanin jama'a ba za a kira sunan shugabanni a zage su a ce musu mutunci babu yanda manzo Allah cewa mu rinka yi mashi shugabannin mu addu'a da mu ne musu addu'a kuma da sai su fi haka albarka da daraja
yanzu ina daukan ka Abdullahi Aliyu Katsina galibin irin waɗannan jita-jita da ake yadawa a social media wani yana karantawa ya san abin ba haka bane amma kuma sai yana ga abin kamar haka ne kuma sai dinga yawo da tunansa haka ne ba haka bane ya kake kallon wannan matsala
ai Alhaji Hassan magana dai duka ba ta wuce maganar da nitin farko ba cewa waɗanda suke yada wannan wata manufa suke da ita na cutar da wani yanzu misali mu dauki rashin lafiya shugaban kasa lokacin da ya kwanta bai da lafiya ya bar kasar nan a social media din nan duk da manyan mutane suna zuwa suna kai mai ziyara ana ganin su tare da shi kuma suna dawowa da sako mai karfi amma duk da haka saboda kokarin cutarwa sai aka ci gaba da cewa ai bai ma da rai ya mutu saboda haka duk wannan ba wani abu ne ba illa a jawo rudani a cikin kasa ci gaban da ya kawo ya takura mu wasu suna cikin takura wace irin hanya za su iya su sanya shubha da shakku a zukatan mutane yadda jita-jita in ta ci gaba da yawaita sai a yi to a yi bore wannan shine babban guri da masu irin wancan yada jita-jitan suke da shi kuma kaka manta a kafafen yada labarai na social media kafafe ne wanda kamar kasuwa ce ba kamar gidan radio na America ba wanda suke da gogewa da kwarewa na ma'aikatu kuma suke da dokoki na fitar da bayanai ko kuma labarai wannan wuri ne wanda wani zai mulmulo wani abu wanda kafin ya mulmula shi sai ya zauna da wasu kwararru sun ba shi shawara yadda in aka fitar da shi zai yi illa zai jawo rashin zaman lafiya zai kawo hargitsi kannan kuma zai cuci da al'umma gabaɗaya
Alhaji Aliyu mutanen da suke amfani da social media me waɗannan abubuwa ne ya kamata su yi la'akari da shi
to abu da na farko shine masu amfani da social media duk wani bayani in za su yi su duba su tace su ga me ya kamata su yi saboda duk wani abu wanda ya shiga social media ba a waje guda bane zai tsaya yana yawo ne a duniya gabaɗaya
Hajji Abulkisu idan muka duba dangane da shi Alhaji Aliyu ya bayani dangane da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su wurin yin amfani da social media waɗannan abubuwa ne kuma ya kamata kada a yi la'akari da su idan za a yi amfani da social media
kai abubuwa da dama wanda ya kamata kada a yi la'akari da su ni dai a ra'ayina ina ganin kaga kaman duk yawancin irin wannan korafe-korafen da zaka ji duk wani korafi da zaka ci ga shugaba mara dadi to baya wuce dan arewa wannan korafe-korafen duk matsalolin nan da kake gani akwai su a can kudu da sauransu amma idan kaga korafi yayi yawa da mugun abubuwa to bai wuce dai dan arewa ba ni abin da nake kira ya kamata duk abin da mutum zai rubuta a social media ba a hana shi rubutu ba shi yasa aka ce social media ya ji tsoron Allah ya duba ya ga menene shin abin da zan faɗa gaskiya ne kada mutum ya manta fa idan na yi ma mutum sharri ko na yada sharri to Allah fa sai ya saka mu wannan mutumin ko ma wane ne tunda kilan bai da masaniya akan abin da ya yada to duni kira na da zan yi a duk mutum a duk abin da mutum zai faɗa to ya duba ya tabbatar da cewa abin da zai faɗa gaskiya ne kada ya kirkiran abu ko dan a neme shi a bashi kuɗi ko dan a kira shi dan zaka ga mafi yawancin ɗan social media din nan ana amfani da su sai su creating abubuwa wanda ba gaskiya bane su faɗa sai a kirawo su a bashi kuɗi sai kuma su koma su janye wannan magana su fito ma suna abin nan suna depending wannan magana suna ba haka bane
Hajjia ta ƙara jaddada maganar da mai martaba sarkin Katsina yi lokacin bikin hawan bariki Abdullahi Aliyu Katsina wani lokacin mutum zai zauna ya kirkiro bayani wanda ya san ba haka bane ya yada kamar da kace da farko wasu din na yadda suna amfani da shi domin cimma wata manufa ne to amma kuma shi ga mutum na biyu kuma wanda ba shi kirkiro ba amma zai ga abin da bai ba shi da tabbas akai sai ya shi ma ya taimaka wurin yadawa abin da kake cewa sharing kaga shi wannan ba shi da wani manufa na cimma wani abu kurin ya ga wani abu ne amma ba shi da tabbas akan wani abun amma kuma ya taimaka wurin yadawa su waɗannan mutanen kana ga su ma suna taimaka wurin yada barna kenan
ai su ne masu kafi illa dalili kawai shine kamar da na ga maka wani zai zauna ya kirkiro abun saboda ya cutar da wani amma zai yi amfani da wasu wajen isar da wannan sako yanzu misali kamar ni kusan kullun sai na shiga social media amma ina iya ganin abu dari ko comment ma ba zan yi ba balanta na ishara kaga kenan idan mutum kaga ya sharing abu to yana da interest na wannan abu yau aka ce shugaban kasa bai da lahiya sai kawai ga wannan labarin dauka in tura shi gaba da ganin wannan labarin ka san kiyayya ce hasada ce da kuma san ta da zaune tsaye saboda haka mafiya yawan waɗanda suke kirkiro wannan abun ba ma sa tura shi har sai sun tattauna da wanda su taimaka musu wajen yada shi saboda haka sharing din shi kanshi daya ne daga cikin manyan illoli da muke fama da su a yau shi sun yana bada misali da kafafen yaɗa labarai irin naku sai kun tace sai kun yi la'akari da shi kuma sai kun yi amfani da kwarewar aiki wajen fitar da labari
Hajji Adan Rawgar da Hajji Abulkisu a baya majalisar tarayya ta Najeriya ta yi kokarin samar da wata doka ga masu amfani da social media inda aka yi ta cece kusan cewar wannan danna yancin faɗin albarkacin baki ne kina ganin akwai buƙatar a samar da wannan dokan a halin da ake ciki
eh to gaskiya inda hali ya kamata idan za a samu dokan to kaga za a samu saukin yada abubuwan da ba su da alheri a social media tunda cikin masu rubutun social media din akwai masu ilimi wanda suke zaunawa su shirye abin da ya dace amma idan kaga ana yada abubuwa wanda basu dace ba to akwai wanda su kawai karo suke yi da abin da aka rubuta ba sa zama su editing din shi ko wani abu sai su tura kuma asali ma idan ka kirawo su zaka ga mafi yawancin su babu wanda ya wuce secondary school
eto amma ja kafin ki cigaba ina fahimtar kaman kina goyen bayan sama da doka kan masu amfani da social media wani zai ce miki ai wannan danna yancin fadin albarkacin baki ne
a ba danna yanci bane ba a hana mutum ya fada ba amma ya zamana duk abin da mutum zai fada ya zamana yana da fact akan duk abin da zai ce kuma ni ina ganin social media ba waje ne naka fadi ra'ayinka amma ba wani ba waje bane wanda zaka kira shugaba ka dinga rage shi ko kana criticizing din shi akan abin da baka da fact a ciki
duka kuma anan zamu nadi tabarmar shirin na yau da gobe wanda a wannan mako ya zo muku kai tsaye daga nan birnin Katsina dakin kara a madadin abokan tattaunawa ta sunana Hassan Mai na kaina ke sallama da ku daga nan dai birnin Katsina assalamu alaikum
kasanin mu ce muke yin kishi mutaci yan uwana mutaci yan uwana mutaci addu'a nake yi wa kasa ta komai nake kuje min amin Allah kun ka mun ka kawo kuka Allah wahidin ka gyara ka fata Allah duk wanda ke bata ka fata gyara ta Allah ya gyara ka fata Allah kai ne ka daga
Allah sa mu dace.
A gyara ka san amin.
Kuma mun ce amin.
Amin. To za mu rufe shirin ne da nasihar mai martaba Sarkin Katsina Abdulmumin Kabir yayi game da al'umma da labaran ƙarya a kafar sadarwar zamani ta internet da ke wayoyin mu na hannu.
Yanda sai dai shedan ne baka sa cikin ajihu mara yawo. Kowa ya rugume hansa ta rabu ka bude hansa lokacin sallah ya kana karanta message ko kana yi ko ka wani WhatsApp an yi ma WhatsApp na sharri to ku tuna wallahi na rantsawa ni kafara duk wanda ya yi wani sharri ta hili ko ta boye to ya jira nashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan mutun yayi laifi ba kai mai zargi ko da yayi laifin in kai zarge shi kai mai jifai to wannan laifin ya koma kanka to rishin ilimi yake kawo wannan za a dauki yanda sai wani kaza kaza wani kaza kaza wani yayi kaza kaza ina kake da aljanna shi ko wutar shi nan duniya kana kallon shi na kallon ka ba kai mai komi balle lahira ko ta kan shi in a rashi zaka ka zo ka ga mai wani mun ji kana tsaba cikin ruwan sanyi ka gyara ba ka ga mu duniya ba wannan nan nayi wani kaza kaza wani iska ne mun ce iska ce wannan wace ce to abin da ka hidi kanshi ko kanta wallahi ya koma kanka ko da yana yi ko tuna yi haka manzon Allah ya ce to mu ilimi a je cikin tambihun gasuluna to abin da ka sani ta rayuwa ta dan adam tana nan ciki ba oi komi ba to rashin ilimi shike haddasa mu abubuwa kullum ita kuka da kanmu wayyo wayyo babu wayyo wayyo babu to canza mu kai ya ce ba ni canza muku sai kun canza mu kanmu to mu canza shi sa Allah ya canza mu wasu abubuwan da hannu ake da gangan dan me da lalata gwamnati an adawa ne ba za a rasa ba ita ka rasa ta gata in wani ya ci a yi mallaki in wani ya faɗi ai shikenan murna kake a kai mai dace shi wanda ya ci kai mai murna haka aka ce ba abinci da kulli ba Allah ya bashi wata rana sai da labari wata rana sai an waye gari duk mai lumfashi wannan gidan wallahi sai mun kwanta mun mutu lokacin nan tai to a yau nan tunanin ita mutuwa tambihi ce tambihi sai ka tsaya ka natsu mizani na alheri mizani in taimaki dan uwa duk wanda ya taimaki dan uwa za ya ga taimako nan duniya da can lahira duk wanda ya cuci dan uwa ya lalata dan uwa zai lalace nan duniya da can lahira sai an yi hatara wannan duniya karara ce na tara na samu na yi wane ne na yi wace ce sai ka ji kwaram haka mu ba za mu tafa kakkai tsammanin ka zo kenan duk lumfashin da nayi wallahi sai in ganda ga wakili ba zai yi kusa da na shiga daki na rufe sai in ta tunanin za a falle kofa a dauko ni shine imani Allah ka tuna Allah to shine nake so ku yi a kula hasada giba bakin ciki wane ne waye wannan bala'i ne ga dan adam to a kula a natsu a bari karshe Allah kai ka san daidai Allah kai ke da daidai Allah ka tsaya da mu kan daidai kurakurai kayo mai kuskure kullu nafsi aziz don mai rai yana tare da kuskure kai kadai ne ba kuskure kuma an ka tashi diba zuciya ta diba muko ka ba mu iko mu ga huska mu ji baki huska an yi ta sai gara daga huska annabi amma zuciyar fir'auna baki an yi shi ƙarya to Allah abinda muka yi na alheri kake da ladai Allah ta ba mu ladai kurawo kure kullu sai mu kuskure to Allah kake da yace Allah ta yace mana Allah ba shugaban kasar mu lafiya mahajjata ne suka tayi aikin haji da mu nan na gida Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah sa mu cika da assalamu alaikum
to amin amin mai martaba Abdul Mumin Kabir sarkin Katsina Maryam ku ba mu dan tuita kadan
ku eh at Ibrahim Afatu yace kun san akwai masu san masu kunnan san jin gulma to irin su ne ake tura kwali wato a sheka musu ƙarya kuma su yarda sai at Nahas 33 yace saboda masu rubutu suna faɗa abinda mutane ke san ji kuma ita ƙarya akwai dadin ji dama Allah ya mana tsari
to amin amin yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bugaji na
tso dan sai Julie Ladas Gresham waje saboda umarnin shirin da engineer mu ne Vasco Valerius Ibrahim Germaine hada mu a Facebook live Usman Ahmad kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.